sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Ni ne Sarfi da Hashim Gumal tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Alhamis, 2 ga watan Nuwamba shekarar 2023. Cikin shirin za ku ji cewa yayin da lokacin karatuwa na zafin gwamnoni a jihohin Kuma da Bayelsa da Kogi, rashin zaman lafiya na yankunan kunno kai. Haka kuma za a ji cewa jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta gode wa shugaba Ahmed Bola Ahmed kan rawar da ya taka wurin warware tashin hankali da cikin gwamnan jihar Rivers da ministan Abuja. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Solomon Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridan kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Masauraro, assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. An kashe mutane akalla 40 a jihar Yobin, Najeriya daga ranar Litinin zuwa Talata. Bayan wasu da ake kyautata zaton ƴan kungiyar Boko Haram suka bude wa al'ummar ƙauye wuta, sannan suka tada nakiya a harin wanda shine babba na farko a tsawon watanni 18 a wannan jiha ta arewa maso gabashin kasar, a cewar ƴan sanda jiya Laraba. Kakakin hukumar ƴan sandan jihar Yobe Abdulkarim Dungus ya ce da misalin karfe 8:30 na dare aka kai wannan harin a ranar Litinin a ƙauyen Guro Kayaye. A karamar hukumar gaidan ta jihar Yobe ya ce ƴan bindiga sun bude wuta wa mutanen ƙauyen, inda suka kashe akalla mutane 17, sannan kuma a ranar Talata suka tada wata nakiya da ta kashe akalla mutane 20 da ke dawowa daga jana'izar mutanen da suka mutu a harin farko. Kungiyar mai da'awar kishin Islama ta dade tana kashewa da kuma garkuwa da mutane a ƙauyukan jihar Borno, wani wuri da yayi ƙaurin suna kan harkokin ƴan bindiga, wanda ya kasance fagen dagar yaƙi da masu ikirarin jihadi a Najeriya na tsawon shekaru 14. Jiya Laraba, kasashen Turkiya da Iran sun kira taron yankin kasashen gabas ta tsakiya da zimmar daƙile yaduwar yaƙin Isra'ila da Hamas. Ministan harkokin wajen Turkiya Hakan Fidan ya gana da takwaran aikinsa na Iran Hussein Amir Abdullahian kwana guda bayan da babban jami'in diplomasiyyar Iran din ya gana da shugabannin kungiyar Hamas a Qatar. Iran ta yi gargadi cewa kungiyoyin mayaka da ke samun goyon bayan ta a yankin na iya kaiwa Isra'ila hari saboda yakar Hamas da take yi. Fidan ya ce Turkiya na dagewa wajen ganin an tsagaita bude wuta, saboda a tabakinsa hasashen yaduwar tashin hankalin ba wani abu ne mai wuya ba, muddin ba a samu mafita ta dindindin ba. Ba ma san bala'in da al'ummar Gaza ke fama da shi ya janyo yaki wanda zai shafi kasashen yankin, a cewar Fidan. Ministan sadarwar Isra'ila ya ce ana jiran sahalewar ministan tsaron kasar kan batun rufe ofishin Al Jazeera a kasar. Wannan batun yana gaban ministan tsaro. Bayan sahalewarsa, wanda muke dako zuwa yanzu, za mu sanar da kwamitin tsaro domin samun amincewar su. Ministan sadarwar Shalom Karhi, a cewar mujallar Times of Israel, ya bayyana hakan. Tun farko dai Karhi ya ayyana Al Jazeera da kafar farfaganda, wato da kafar farfagandar ƴan kungiyar Hamas wadda ta kutsa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba tare da kashe da sama da mutane 1,400. Karhi ya kuma zargi Al Jazeera da jefa sojojin Isra'ila cikin hadarin yiwuwar fuskantar hare-hare daga Gaza. Cikin wata hira da yi da gidan rediyon sojin Isra'ila, ya ce wannan kafa ce da ke harzuka mutane. Wannan tashar tana daukar hoton bidiyon dakaru a inda suke hallara a wajen Gaza. Wannan na janyo tsana ga mutanen Isra'ila. To, ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
Ina an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda ranar 11 ga wannan watan ne za a gudanar da zaben jihohi 3 na Ima da Kogi da Bayelsa. To, amma tashin hankali sannan hankali na ƙara mamaye jihar Imo da ya daga cikin inda za a yi zaben. To, ko mene ne dalili kuma ko mene ne abin yi? Daga Abuja, Hassan Mai na kaina ya aiko mana da wannan rahoton.
To secure the elections in the three states that
were having elections in November. So, Peter, General Nelson Nigeria Kenan, Dr. Kayode Egbetokun, ya bayyana irin shirin da suka yi don tabbatar da samar da tsaro yayin zaben gwamnati da za a yi a jihohi uku na Imo, Kogi da Bayelsa a ranar 11 ne idan Allah ya kai mu. Yana mai cewar ganin waɗannan zabuka ba na gama gari bane. Wannan zai ba su damar jibge dimbin zuratan jami'an tsaro domin samar da isasshen tsaro yayin gudanar da waɗannan zabuka. A saboda haka babu wani abin tsoro ko fargaba. A daidai lokacin da zaben ke ƙara matsowa, jihar Imo, wacce na ɗaya daga cikin jihohin da za a yi wannan zaɓe, na ƙara tsunduma cikin jerin ƙalubalen tsaro iri-iri. Da gwamnan jihar Hope Uzodinma ke alakanta hakan da siyasa.
Yana cewa ne mu a jihar Imo muna gudanar da harkokinmu ne yau da kullum, sannan kuma muna sa ran yan siyasa ne ke haddasa tashi-tashin hankula da kuma rigimu a jihar ta Imo, kuma muna sa ran suna daukar nauyin yan bindiga domin biyan wasu bukatunsu.
Na tambayi masanin tsaro Dr. Abubakar Muhammad Sani ko me yake fahimta da wannan kalubalen tsaro da jihar ta Imo ke kara tsunduma.
Mu zauna mu duba ita wannan zabe da aka ce an saukar a Imo, aka ce an ba mu shi wannan bawan Allah Hope Uzodinma. Ni ina ganin ita ce ummul ubais an kawo fitina a jihar Imo, kuma wanda har ma yake zuwa yake shafin Anambra da kila in ce Abia, cewa ake governor by supreme court verdict, haka mutane suke faɗa. Wato gwamna ne wanda ba zaɓe ya kawo shi ba, kotun Allah ya isa ita ta kawo sa. To ni ina kallon wannan zaɓe da ake ganin za a yi nan gaba opportunity ne wanda za a iya samu a yi maganin wannan damuwa da ke damun jihar Imo da ma Anambra da ma Southwest din gaba ɗaya. A ba mutane zarafi su zo su zaɓi wanda suke so, a yi zaɓe wanda kowa zai ce is free, fair and credible, a ba wanda ya ce gwamna gwamna. To amma su ɗan ESN da IPOP ɗin ana ƙoƙarin za a yi shirye-shirye a yi zaɓe, in ma ba ku yarda da Hope Uzodinma ba za a yi zaɓe wanda kuma kamata yanzu ku je ku nemo mutane ku ce ku fito a kaɗa ƙuri'a, kuna tara mutane hankali, hakki ya rataya a wuyan sojojin Najeriya da ma police da civil defense su tashi su yi maganin su, nuna musu ƙarfin soja. Amma dole akwai long term solution. Long term solution ɗin nan shine a yi zaɓe mai inganci.
Yanzu dai abin jira gani shine irin ƙarin matakai da mahukunta za su ɗauka domin tabbatar da gudanar da zaɓen cikin kwanciyar hankali da salama. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Hagai da Hassan Maina Kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha tare da kashi na biyu na labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai garzaya gabas ta tsakiya a cikin makon nan, yayin da Isra'ila take zafafa hare-haren gayya kan kungiyar Hamas a Gaza. Sakataren Blinken zai balaguro zuwa Isra'ila da Jordan a ranar Juma'a, inda ake sa ran zai gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da sauran shugabannin gwamnatin Isra'ila domin samun bayanai a game da manufofinsu na soji, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller a wani taron manema labarai jiya Laraba. Miller ya ƙara da cewa Blinken zai tattauna da shugabannin Isra'ila akan bukatar ɗaukar duk matakan da suka dace don takaita farma fararen hula. A Jordan, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce sakataren zai jaddada manufofin da Amurka da Jordan suka yi muwafaka a kansu na ganin cewa an ƙara kayan tallafin jin kai masu ceto rayuka tare da tabbatar da ɗorewar samuwarsu ga fararen hula a Gaza. A ƙarshe, Rasha ta kai hare-hare kan matsugunai 118 a jiya Laraba, fiye da duk wani tsawon sa'o'i 24 da aka yi a baya a cikin shekarar da ta gabata, a cewar Ukraine. An kai hare-hare ne a yankuna 10, a cewar ma'aikatar harkokin cikin gidan Ukraine. An ce hare-haren cikin daren sun hallaka mutum 2, ɗaya a yankin Kharkiv, sannan kuma ɗayan a yankin Kherson, a bisa bayanan jami'an yankunan. Hare-haren da aka kai da rana sun hallaka wata mata mai shekaru 59 tare da jikkata wasu 4 a birnin Nikopol da ke kudancin kasar, inda wani hari a Zaporizhia ya kashe wani mutum mai shekaru 52. Ukraine ta kuma ce Rasha ta kai farmaki wata matatar mai dake birnin Kremenchuk wanda har ya kai ga masu aikin kwana-kwana 100 sun shafe sa'o'i wajen kokarin kashe gobarar da ta biyo baya ba a bada rahoton rutsawa da wasu a harin ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Jam'iyyar Adawa ta PDP ta gode wa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu akan rawar da ya taka wurin warware tashin hankali da rikici tsakanin gwamna mai ci na jihar Rivers da tsohon aminin shi na siyasar tsohon gwamnan jihar ko ministan yankin babban birnin tarayya Abuja Nelson Oki. Gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal ya bayyana wakilin mu Abuja Umar Faruk Musa yana ta kasance.
Ka tattauna da shugaban kasa akan cewa wannan rikici da ke faruwa tsakanin gwamnan Rivers da ministan na FCT Wike ya kamata ya shigo cikin wannan al'amari saboda muna ganin bai dace ba abubuwan da ke faruwa kuma ba zai ba da demokradiyya kusan kyakkyawan fahimta ba. Wanda a lokacin shugaban kasa ya amince ya ce gaskiya ne abin da muka yi kuma ya yi alkawarin akan cewa zai shiga cikin wannan batu kuma zai kawo sulhu tsakanin gwamna da shi minista. Bayan mun tashi mu yan opposition na PDP mun je mun ƙara tattaunawa ma ga cewa tunda har mun magana da shugaban kasa ya kamata mu yi adalci shi ma wuke mu zauna da shi mu gaya mashi abubuwan nan ya kamata a yi sulhu a tsakanin su. Mun zauna da wuke kuma mun gaya mashi dai wannan abu ya kamata a yi sasance wanda kuma duk sun amince kuma muna gani da ikon Allah wannan rigimar ta kawo ƙarshe.
Sai zo da irin mataki za a ɗauka domin a tabbatar da an aiwatar da tattaunawar ko yarjejeniyar da kuka yi tsakanin ku da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da shi wuke da kuma shi wannan gwamna na Rivers wanda ake takaddama akan sa maganar tsige-tsige ya kunno kai.
Duk wannan abubuwan mun tattauna a kansu kuma mun ba da shawara cewa kowanne ya ja layi a yanzu a bar yadda abubuwa suke. Wanda bugu da ƙari shugaban ƙasa ya ce zai zauna da shi wuke da shi gwamna don ya ƙara samun kyakkyawar fahimta a tsakanin su a tabbatar da cewa duk wani ɓaraka da ke tsakanin su an dakatar da ita. Saboda haka na yi imani daga nan zuwa gobe za mu san menene shi kan shugaban ƙasa ya tattauna tsakanin shi wuke da shi gwamnan jihar Rivers don a kawo sulhu a wannan matsala da suke fuskanta.
To ko a yau mun samu labarin kun yi taro na gwamnonin PDP da shugabannin jam'iyya da masu faɗa aji a cikin jam'iyyar. Menene kuka tattauna kuma ko maganar shari'ar da kotun koli ta Najeriya na cikin abubuwan da kuka tattauna domin duba makomar jam'iyyar?
Na farko kamar yadda ka sani a jam'iyyar mu mun zauna mun tattauna mu ga cewa to yanzu tunda dai an riga an kai karshen wannan shari'a mu kuma me ya kamata mu yi. Abin da muka tattauna shine cewa mu duba mu kan matsalolin mu a cikin gida mu ga ta ya ne za mu yi gyare-gyare yan kuskuren da aka samu mu tabbatar da cewa nan gaba ba a samu wannan kuskure ba don inganta wannan jam'iyya tamu don ci gaba da abubuwan da ya kamata mu yi don nan gaba mu san wani irin shiri ne za mu yi a wannan kasa.
To da yake kun gana da shugaba Tinubu kuma har ya shiga tsakani domin kawo maslaha a wannan rigimar da ta barke a jihar Rivers, wata alama ce cewar watakila za a samu ne daidaito ko fahimta a mulkin kasa tsakanin ku ko in adawa da gwamnati mai ci?
To tunda dai wannan kotu ta riga ta yanke hukunci kuma ita ce kotun Allah isa abin da muka ga yanzu mu zauna mu ga ya za a samu kyakkyawan fahimta tsakanin mu da APC da PDP don ci gaba da kawo zaman lafiya da kyakkyawar mafita ga al'ummar Najeriya baki daya.
Gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal kenan a tattaunawa wasu da wakilin Umar Faruk Musa. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 125 zangon FM ba ga haka a duk lokacin da kuke so za ku yi da shafin mu na yanar gizo ta addressin mu na voahausa.com kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan Shirin nazon kun yi ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai shirin mu na gaba
nakasa
ba kasawa ba
nakasa ba za ta samu kasawa
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Sunana Sulai Mumuni Barma A makon jiya shirin ya gutsuro muku kadan daga cikin harkokin rayuwar na kasassun kasar Ghana Bakuwar shirin Aisha Ergata wacce ta tsinci kanta cikin halin tawaya sanadiyar hatsarin mota bata bari wani al'amari ya katse mata hanzari ba saboda haka ta karkatar da harkokinta wajen wakoki da sana'o'in hannu galibi na gyaran jikin mata ga ci gaban hirarsu da wakilin sashen Hausa a Accra Idris Abdullahi Bako wanda takanas ya kai mata ziyara garin Tema
Na koyi turaren wuta a kasar Sudan, kuma na koyi dafa lalle a kasar Sudan da kuma Dubai, wanda turaren wuta yana nan daban-daban. Masha Allah, na yi kokari da kammala, kuma ina yin sa mai inganci, kuma ana samun ciniki alhamdulillah. Ita wannan
shi adon allo da kafa da kuke a marefa, shi kuma na kamar kina yi wannan ko
kwarai da gaske. Shi ake ce design, kuma a larabci muna ce mai rasma, rasmatul aris. So akwai shi daban-daban, shi ma akwai African design, akwai Arabian design, akwai Indian design, duka ina yi.
Duka kin koya ne?
Akwai wanda na koya, akwai wanda kuma na koyar da kaina.
A ina a Saudiya ko a
nan? A Saudiya da kuma nan kasar Ghana.
To da yake ana rinjewa ga ko an dan taba mana kadan ma sauraro su ji.
Barai da gaske. Mahamudu Bawumia, Allah ya yi maka jagora shugaban kasar Ghana, abinda muke fata. Naka naka ne ko da bai maka komai ba. Namu namu ne ba sai na ce komai ba.
To Allah ya sa Mahamudu Bawumia ko Samira Bawumia ta ji wannan waka, kuma mai kin recording din wannan wakar ko dai yanzu kike shirya ta?
Gaskiya na yi recording din wakokin, amma da yake bani da hanya ban samu isar da su yanda nake isan su kai ba.
Ba ki da hanya kamar ta yaya? Kina samun kalubale ne a wasu bangaren na fitar da wakokinki ko da?
So sometimes za ka ga wasu sun sa ka kashe kuɗi ka yi waka, ka samu lokacin ka ka shirya abu mai kyau, so bayan ka gama kuma sai zama abin yau da gobe, ba a cika maka alkawarin da aka yi maka ba. Misali a sadar da kai da wanda kai domin sa, ko kuma a yi maka wani tallafi da za ka samu inganci a cikin aikin. So sai ka ga wannan gaskiya su ne kalubalen da na fuskanta game da waƙoƙi da na yi, wanda gaskiya inda na samu sun kai inda suka kai, to na zan yi farin ciki kwarai da gaske.
Waƙoƙin ki sun kai nawa yanzu?
Waƙoƙina sun kai 351 kenan.
Kin yi zafaife ne ko dai ɗaya-ɗaya kike saki?
Eh, gaskiya ɗaya-ɗaya nake sakin su.
Kuma kika fi na jikin ce mai waka sarakuna?
Gaskiya ne, na fi wa sarakai, domin kusan a cikin su na taso na san rayuwar sarauta da kuma irin ɗabi'un gidan sarauta. So shi yake bani damar iya rubuta abu da ya shafi masarauta, kuma kaga abin ya samu karɓuwa.
To nan Ghana ke ma don hakan sarauta?
Kwarai da gaske, na yi wa sarakai a ƙasar Ghana kimanin 21 ko da biyu. Sauka lafiya takawar ka lafiya sarki, godiya nake Allah ya biya kuma soyana.
Alhaji Mustapha kuma sarki, godiya nake Allah ya bar zumunci ya gode wa masoya.
Allah ya bar zumunci ya gode wa masoya. Akwai wata kyauta da sarkin ya mun, babana ne, domin shi ne mariƙina a nan ƙasar Ghana.
Shi Mustapha Plus
ne martaba sarkin New Town na kasuwan Garba daga nan Accra. So gaskiya shi uba ne a gare ni, don ban zo da bukata ba sai ya share hawa, din da ina da nauyin baki. Alhamdulillah, na yi masa waka ta farko, maza jiran maza. So ya ji daɗin wakar, ya mun wani babban alkhairi. So sai kuma na ƙare masa ta godiya. Wannan waƙoƙi ne masa.
Yanzu banda Bawumia kima wani ɗan siyasa kuma ko dai sai nan gaba?
Kwarai da gaske, na yi wa babana John Dramani Mahama.
Sauraro, nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa. A madadin Hajiya Aisha Ergata Zabiya, kuma mai design a garin Tema kasar Ghana, da wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdullah Bako, ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
A gai da Malam Sili. Yanzu kuma lokacin da ruwan Abbas zai kama da sharhin jaridan Ghana.
Da jaridar Ghana Times za mu so mu sharhin jaridan na yau kuma babban kanin labaran ta shi ne kasar Ghana da tarayyar Turai sun kula jejjeniyar ba da gudummawa na euro miliyan 42 da ne inganta ci gaba mai dorewa. Jaridar ta ce kasar Ghana da kungiyar tarayyar Turai EU sun kula wasiyar jejjeniyoyi guda biyu da kuɗin su ya kama euro miliyan 42 da ne inganta ci gaba mai dorewa a wurin wani bukiya nan a Karajiya. Wannan gudummawa za a yi amfani da shi ne domin taimakawa cigaban tattalin arzikin kasar da kuma karfafa muhimmin fagage na tattalin arzikin kasar kamar yadda kawancin tarayyar Turai din da Ghana ya nuna. Ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin tarwaito amma gafara ba zan iya ci gaba da tukuma na Dubuayin ba. Inji mai tuhumar masu laifi na musamman Kisi Ajaben. Jaridar ta ce mai tuhumar mutane Kisi Ajaben ya faɗa cewar ba za a iya ci gaba da shari'ar zargi na cin hanci da ake tsokon ministan ƙasa a ma'aikatar ministan kuɗi ta sai Dubuayin ba. Game da abinda mai tuhumar na musamman ya ce bayan watanni shi da yana bincike na kwakwabu ya gano cewa tsohon jami'in na gwamnati dai a same shi ne yana da hannu a cikin hada-hada wadda ba laifi ne da ofishinsa zai iya tuhuma ba. Sai kuma jaridar The Herald wacce ta ruwaito wannan labarin kana furata ya fake bayan VRA ya bayar da gudummawar sidin miliyan 2 zuwa ga waɗanda bala'in buɗe ruwan aka sambo ya ratsa da su. Jaridar ta ce ministan kuɗi ya bayar da gudummawar kuɗi sidin miliyan 2 don agazawa waɗanda bala'in buɗe ruwan dammin din aka sambo ya ratsa da su. Kuma yace wannan gudummawa ne ta hukumar kogin vota VRA kasancewa gwamnatin sakiya ba ta da wani shiri yanzu haka wa waɗanda bala'in nan ya ratsa da su. Abin mamaki wannan gudummawa dai an mika shi ne yayin da ministan na kuɗi ya kai ziyara da kansa inda lamarin ya ratsa da mutane cikin gunduman North Tango a ranar Juma'a 27 ga watan Oktoba. Yana mai faɗan cewa ta hukumar VRA ne ake bayar da wannan gudunmuwa duk da cewar hukumar ta VRA na ƙarƙashin ma'aikatar ministan makamashi ne. Da wannan muka yi so ƙarshen shirin jaridun na yau. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaidar Radwan Allah, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
To Sarfino a takaice. An kashe mutane akalla 40 a jihar Yobin Najeriya daga ranar Litinin zuwa Talata bayan wasu da ake kyautata zaton ƴan kungiyar Boko Haram ne suka bude wa al'ummar kauye wuta sannan suka tada nakiya a harin wanda shine babba na farko a tsawon watanni 18 a wannan jiha ta arewa maso gabashin kasar a cewar ƴan sanda jiya Laraba. Kakakin hukumar ƴan sandan jihar Yobe Abdulkarim Dungus ya ce da misalin karfe 8:30 na dare aka kai wannan harin a ranar Litinin a ƙauyen Ngoro Kayayi a karamar hukumar Gaidam ta jihar Yobin. Jiya Laraba, kasashen Turkiya da Iran sun kira taron yankin kasashen gabas ta tsakiya da zimmar dakiyar yaduwar yakin Isra'ila da Hamas. Ministan harkokin wajen Turkiya Hakan Fidan ya gana da takwaran aikinsa na Iran Hussein Amir Abdullahian kwana guda bayan da babban jami'in diplomasiyar Iran din ya gana da shugabannin kungiyar Hamas a Qatar. Ministan sadarwar Isra'ila ya ce ana jiran sahalewar ministan tsaron kasar kan batun rufe ofishin Al Jazeera a kasar. Wannan batun yana gaban ministan tsaro bayan sahalewarsa wanda muke dako zuwa yanzu. Za mu sanar da kwamitin tsaro domin samun amincewar su. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai garzaya gabas ta tsakiya a cikin makon nan yayin da Isra'ila take zafafa hare-haren gayya kan kungiyar Hamas a Gaza. Rasha ta kai hare-hare kan matsugunai 118 a jiya Laraba, fiye da duk wani tsawon sa'o'i 24 da aka yi a baya a cikin shekarar da ta gabata a cewar Ukraine. an kai hare-haren ne a yankuna 10 a cewar ma'aikatar harkokin cikin gidan Ukraine.
Masu sauraro, a nan muka karshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin karfe 9 na yamma idan Allah ya kemu, za ku zo sai daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu amarin Aisha Ma'azu ce na gabatarwa, sai Solomon Abu wanda ya hada da rarraba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashim Imaduddin Ha'ana kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara hadari. Assalamu alaikum.